This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci daga nan Washington DC ga Mahmud da kanin labarai.
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa za ta fara aiki domin tunkarin mayakan Boko Haram. Ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Burundi bayan zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Talata. A Turkiya hukumomi sun datse hanyar sadarwar zamani ta Twitter domin hana yaɗa hotunan harin da aka kai a ranar Litinin a Surut.
To Allah ya kare.
Defeating Boko Haram and finding a durable solution to the underlying causes of the insecurity in Nigeria are therefore a major priority of the new administration.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cewa kawar da Boko Haram da kuma gano tushen musabbabin ta da ƙayar bayan da magance shine burin wannan sabuwar gwamnati da yake wa jagoranci. Muna tafi da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Akwai yaro ne ke mana wuce wata yarinya wata yar cibabu daya kuma ke mana shi kan da duburi daya ke mana shi kan dan gobe a ci akwai kuma yaran akwai wata yarinya ita yar kurmi ne lokacin da ta raba sai akwai wata ta ce mana ita yar mayo kan a bali haka dai yaran dai wurare daban-daban.
Shugaban karamar hukumar Ibbia jihar Taraba Malam Ilyas Muhammad Ejibo kan mutumin da aka kama da yara 17 a jihar Kano kuma kungiyar kare haƙƙin bil adama da wanzar da adalci ta baiwa jihar Edo wa'adin kwanaki 2 ta saki mutane 50 da take tsare da su da sunan mabarata. Yayin da yake cigaba da ziyarar aiki a nan Amurkan kamar yadda kuka ji za mu kawo muku ƙarin bayani game da ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari da kuma abin da ƴan Najeriya suke cewa da karimcin da Amurka da Amurkawa wato hukumomin Amurka da Amurka ke nuna shugaba Buhari inda hali za mu kawo muku shirin himma ba ta garago. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarin mayakan Boko Haram. A wata hira da yi da muryar Amurka, Buhari ya ce Najeriya ce za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta kunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Mr. Buhari, wanda ya fito daga yankin arewacin ƙasar inda matsalar ta Boko Haram ta fi kamari, ya ce ana samun ci gaba a faɗan da Najeriya ke yi da ƙungiyar, inda ya ce an kashe da yawa daga cikin komandodin ƙungiyar. Ya kuma ƙara da cewa ana horar da dakarun ƙasashen Chadi da Nijar da na Najeriya da kuma na Jamhuriyar Benin domin tunkarar mayakan na Boko Haram. A dai ɓangaren ma Kamaru za ta ba da nata gudunmawar dakarun. Yanzu haka dai shugaba Buhari na nan birnin Washington inda yake shirin kammala ziyarar aiki ta kwanaki 4 da ya kawo a nan Amurka, inda a jiya ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry gabanin wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma 'yan Najeriya mazauna Amurka.
Ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Burundi bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Talata, wadda sanadiyar sa dubban mutane suka tsere daga muhallansu cikin 'yan watannin da suka gabata domin gujewa aukuwar mummunan rikici. Rahotanni sun ce ba a samu bayyanar masu kada ƙuri'a da dama a rumfunan zaɓe ba, wadda ya kasance cike da rudani ya kuma fuskanci ƙauracewar ɓangaren 'yan adawa. A ranar Alhamis mai zuwa ake sa ran za a fara bayyana sakamakon zaɓe duk da cewa zaɓen ya sha sukar rashin sahihanci. Zaɓen dai ya gudana ne duk da kira-kirayen da ƙasashen duniya suka yi na cewa a ɗage zaɓen bisa dalilan mummunar zanga-zanga da ƙasar ta fuskanta a 'yan watannin nan. Jami'an gwamnatin sun ce aƙalla mutane 3 ne suka mutu ciki har da wasu 'yan sanda 2 a wani faɗan bindiga da tashin bama-bamai da suka auku a gabashin ƙasar.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai kai ziyara ƙasar Saudiya a wani mataki na nemar wa matsayin da aka cimma akan batun nukiliyar Iran farin jini a tsakanin ƙawayen Amurka na Kud da Kud. hukumomin Saudiya dai ba su yi tur ko na'am da matsayar ba wacce aka cima ranar 14 ga watan Yuli. Ana sa ran Kata zai gana da Sarki Salman da ministan tsaron kasar kafin ya kama hanyarsa ta komawa Jordan, inda zai gana da shugabannin rundunar dakarun kasar. A jiya Talata, Kata ya gana da dakarun haɗin gwiwa a arewacin Jordan a wani sansanin soji da ke ɗaukar ragama tsara yakin da ake yi a Siriya. Daga dai Isra'ila, Kata ya yada zango a Jordan, inda ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu, ziyarar da ya kai domin nuna ci gaban goyon bayan Amurka ga Isra'ila. Rahotanni sun ce Mr. Netanyahu bai saki fuska kamar yadda ya saba ba a lokacin da ya tarbi Kata.
A ƙasar Turkiya, hukumomi sun ce sun datse hanyar sadarwar zamani ta Twitter domin hana yaɗa hotunan harin da aka kai a ranar Litinin a Suruk, inda akalla mutane 31 suka rasa rayukansu. Jami'an ƙasar sun ce da zaran an cire hotunan a shafukan intanet za a maido da hanyar sadarwa ta Twitter. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin waken, ko da yake jami'an Turkiya sun yi amanar cewa mayakan ISIS suke da alhakin haka. Harin dai ya haƙiya kaikaici wata ƙungiyar masu fafutuka ce wadda mafi yawancin membobinta ɗalibai ne da ke shirin zuwa birnin Kobani da ke Siriya domin sake gina garin wadda ke iyaka da ƙasar ta Turkiya.
A ƙarshe yau Laraba, 'yan majalisar dokokin girka za su kada kuri a share fagen neman tallafin ceto tattalin arzikin ƙasar a karo na biyu da ƙasashen nahiyar Turai. Daga cikin guzurin wannan tallafi akwai matakan da za su tabbatar da ajiyar kudade a bankunan kasar da samar da hanya mafi sauki wajen gudanar da harkokin shari'a a girka. Wannan zangon kada ƙuri'u da 'yan majalisar za su yi baya tattare da rudani kamar wanda aka gani a makon da ya gabata, wanda ya sa aka ɗauki matakan ƙara kudaden haraji da rage kudaden fansho duk da irin rarrabuwar kawuna da aka gani a jam'iyyar Prime Minister ta Siriza. Har ila yau sakamakon wannan ƙuri'a za a kada zai kasance tamkar zakaran gwajin dafi ko gwamnatin Cyprus za ta kai labari, ko kuma hakan zai tilasta mai yayi murabus daga mukaminsa.
Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a rana ta ƙarshe a ziyarar kwanaki hudu da ya kawo nan Amurka ya yaba wa ƙungiyoyin Amurka na farar hula da ma na gwamnati irin su cibiyar wanzar da zaman lafiya waɗanda suka taimaka a Najeriya kuma suke ci gaba da nuna sha'awa kan al'amura da suke gudana a Najeriya, inda halin yanzu shugaban na Najeriya yake jawabi ko kuma yake magana dangane da al'amura da suka shafi Najeriya a wannan cibiyar. Shugaban ya kuma taɓo batutuwa da dama da suka haɗa da tsaro da tattalin arziki da dangantaka tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Ibrahim Alhamed ya kalli jawabin na shugaba Buhari ta intanet, yana nan tare da mu a ɗakin gabatar da shirye-shirye domin ƙarin bayani. Ibrahim.
To sahabu, kamar yadda kake faɗi a halin yanzu shi shugaban yana nan wato cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka, inda yake amsa tambayoyin da ake masa musamman ma daga shi jakada Kasin wanda ya taɓa zama jakadan Amurka a Najeriya. To shugaba Buhari ya yi magana kan batutuwa da dama, amma wani abun ban sha'awa shi ne cewa duk kafin ya shiga cikin waɗannan batutuwa da ya soye a wurin, sai da ya tsaya ya yaba ma tsohon shugaba wanda ya gaji mulki a hannunsa, wato Goodluck Jonathan, wanda ya ce irin dattakun da ya nuna a lokacin zaben nan fa ya kawar da mummunan zub da jini da wasu suka yi hasashen cewa yana iya wakana a lokacin zaben shekarar 2015 da aka yi bana. To bayan wannan ya yi magana kan batutuwa kamar su zaɓuɓɓuka a Najeriya, inda ya ce za su yi ƙoƙari su ƙarfafa dokokin zaɓe a Najeriya ta yadda cewa duk wani ma wanda yake tunanin cewa zai maguɗi a nan gaba ba zai samu daman yi ba, ko kuma zai zama hannunka mai sanda ga wanda yake ƙoƙarin cewa zai yi maguɗi. Sannan kuma ya taɓo babban batu da ake sa ran cewa zai a wannan cibiya, wato shine batun zaman lafiya
da tsaro
a Najeriya. Yawa da tsaro, inda ya taɓo maganan ƙungiyar nan ta Boko Haram, inda kuma ya sha alwashin cewa wato babu wani
ko badade
ko bajima za a murƙushe ƙungiyar Boko Haram. Najeriya ba ta da wani zaɓi illa ta samu nasara kan wannan ƙungiya ta Boko Haram. yawa sannan kuma irin saboda irin abubuwan da aka yi a baya da kuma abubuwan da ake yi a yanzu za su canja abubuwan da suke ko dabarun da suke amfani da su wajen tunkara kungiyar ta Boko Haram tunda ta sauya
salonta
yawa su ma akwai dabarun da za su yi domin ganin cewa sun murkushe ta kuma yayi kuka cewa akwai doka da Amurka take amfani da ita
ta cewa
bai daya
ga kowa da kowa kowace kasa al'adar ta tace kuma al'ada ce ta zama ta kowa da kowa
ko yawa cewa idan ana zargin wata rundunar soji da ke ta haƙin bil'adama to ya zama haramun ga gwamnatin Amurka ta taimaka mata da makami yace to wannan abu da aka yi ya wato daura kafan Najeriya ta yadda cewa ba ta da dabaru ko sabbin fasahohi da take bukata wajen murkushe kungiyar ta Boko Haram to amma kuma yana neman cewa gwamnatin Amurka wato abin da ya hada da bangaren shugaban kasa da bangaren majalisar dokoki su dauki matakan da za su ga cewa sun taimaka ma Najeriya sun cire ta daga cikin wannan wato kangi da doka ta kafa saboda wannan zargi da ake marundunar sojojin Najeriya saboda ta yin haka ne kawai Najeriya za ta iya samun irin wato makamai da kuma wasu fasahohin zamani da take bukata wajen tunkara ko murkushe kungiyar ta Boko Haram kwarai da gaske sannan kuma akwai batun yaki da zarmiya da cin hanci wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗaukaka martabarsa a idon duniya ka san kafin ya zo ya fara jawabi ma
jakada
Carlson yawa ya nace Carlson
Carlson
ya akwai abubuwan da ya faɗa game da Buhari hashi lokacin da shugaban ya zo ya ce to
yana fata
ya zuwa lokacin da ya kare
jawabin
da zai din nan yana fata jama'a da za su kasance cewar sun yarda da abin da Carlson ya faɗa game da shi saboda ya karrama shi
sosai
yace za su yaki zarmiya da cin hanci a gwamnatin Najeriya babu ta yadda za su bar wannan abu ya ci gaba saboda shine abin da yake dabaibaye Najeriya
yake
hana ta ci gaba babu ta yadda za a ce kasar nan ta ci gaba idan har ba magance wannan abin da ya faru na ko abin da yake faruwa na zarmiya da cin hanci ba duk wata kofa sai da ya faɗi wannan magana ya ce duk wata kofa ta wato ta cin hanci da rashawa a Najeriya za su nemi yadda za su yi su toshe ta kuma ya yaba da cewa demokradiyya wato Najeriya ba ta da wani zaɓi ya taɓa yin shugabancin mulkin soja yawa to amma dai Najeriya demokradiyya babu ta yadda ƙasa za ta ci gaba in babu wannan demokradiyya tsari kenan wanda zai iya janyo al'umma daban-daban da suke wannan ƙasa su zamo ɗaya
haka to Ibrahim sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaske kuma za mu sake wayewar ka har zuwa kamin ƙarshen jawabin ku kuma kamin ƙarshen wannan shiri inda shi shugaban yake amsa tambayoyin mutane a wannan cibiya ta wanzar da zaman lafiya mu ji ko ya faɗi wani abu sabo da zamu kawo su masu sauraro madalla yanzu kuma bari mu ci gaba da rahotanni da muka ce muku muna dauke da su hukumomi a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sun kama wani malamin addinin Kirista da yara 17 waɗanda hukumomi suke zargi yana fasa korin su ne ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban wannan rahoto
Honorable Elias Muhammad Ajibu da ke zama shugaban karamar hukumar Ibbin yace yanzu haka tuni aka mika wanda aka kama garundunan yan sandan jihar
mun kama shi da yara 17 ne
to aina aka kama shi kuma ina za shi da su
yazo ya haye mako ya haye kogi kina ma a kitarin kogin akwai hukumar tsaro jami'an tsaro suna gudu sai suka mika musu cin su sofiya musu cewa su su da wannan moton ba wanda shi ya ce shine fishi tasodin su ne
yace da sanin wani sarki daga sai kuma wani sarki ne
kin haka ya faɗa mun da farko sarki ne na garbace da a can karamar hukuma din badi so sai na kira sarki ne sai kuma shi bai san magana ne ba dai
to kawai yanzu wani hali ake ciki
yanzu dai sun an kai su can first capital can state capital Jalingo
yaron kan kaman daga na ebo su da ina da ina
akwai yaro ne ke mana wuce wata yarin ya wuce Chibok ne dai kuma ke mana shi kan da Diguri dai ke mana shi kan dan Yobi a ci akwai kuma yaran akwai yaran da ke yar kurmi ne lokacin da Taraba state akwai wata ta ce mana ita yar Mayo kan Abali haka dai yaran dai wuri daban-daban
shi ma da na tuntube shi kakakin runa yan sandan jiya Taraban da Yusuf Joseph Kaji ya fa tabbatar da wannan kamo inda yace yanzu haka ma wanda aka kama na fa hannunsu suna bincike
to an kawo su Jalingo yanzu dun ai cike cike aka
yara nawa ne aka same shi da su
an same shi da yara 17 an kama shi ne a Ibi zai haye plateau da
wayannan yara.
To kaman yaran nan akwai maza da mata?
A haɗe suke da maza da mata, yara ne ƙanana.
Shi ina yake za shi da su?
A faɗawan shi zai plateau ne.
To sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da hankulan iyaye yake ƙara tashi. Ganin cewa ana samun ƙaruwar matsalar safarar yara cikin kwanakin nan, musamman a wannan lokaci da ake amfani da ƙananan yara domin ƙunar bakin wake. To wai ko shi me ya kamata iyaye su kula? Haila yau ga kakakin na 'yan sannan jihar.
Iyaye kira na gare su shi ne sawa ƴaƴansu ido don fita da shigawa ƴaƴansu, daina bari ƴaƴansu suna fiya ba tare da sanin su ba, suna shiga wasu wuraren da ba su sani ba.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola.
Cibiyar kare haƙƙin bil'adama da wanzar da adalci ga jama'a da ke Kano, wato Center for Human Rights and Social Justice, ta baiwa gwamnatin jihar Edo wa'adin sa'o'i 48 da saki na ƙasassu da 'ya'yansu da suke tsare da su kimanin 50 kusan makonni biyu da suka shuɗe, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
A wani taron manema labarai a nan Kano, daraktan cibiyar barista Audu Bula Mabukarti ya ce sahihan rahotanni da ke zuwa shalkwatar cibiyar da ke nan Kano na nuna halin kunci da mutanen ke ciki a halin yanzu.
Abu na farko dai mutanen na an karye ƴancinsu na bil'adama, domin ka duba sashi na 35 da 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ma 34, za ka fahimci cewa an karye ƴancin sama da guda 7. An kama su, an hana su ganin ƴan uwansu da lauyoyinsu da abokansu. Bayan haka ba a ba su abinci, an ajiye su a gurin da bai dace a ce dan adam ne yake zaune a gurin ba. Sannan kuma an kai su kotu cikin awa 24 kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Bayan haka kuma magana cewa za a dawo da su jihohinsu ma wani karya kundin tsarin mulkin ne, domin ka duba sashi na 43 da 44 na kundin tsarin mulki, za ka fahimci cewa kundin tsarin mulkin ya ba wa dukkan dan Najeriya dama ya zauna a duk inda ya ga dama a ƙasar da ake kira Najeriya. Kuma ba wanda ya sai ci zarafin shi ko ya kyare shi don ciwai ya zauna a wuri kaza.
Cibiyar ta Human Rights and Social Justice ta ce ko da yake wannan mataki na gwamnatin jihar Edo baya rasa nasaba da yunkurin mahukuntan jihar na hana barace-barace, amma a cewar cibiyar ya kamata hukumomin na Edo su sani cewa ba dukkanin mutanen da ake tsare da su bane mabarata, kuma ai ma akwai matakan da doka ta shimfiɗa kafin gwamnati ta hana bara.
Ba kamar jihar Kano ko jihar Kaduna ba, a jihar Edo bincikenmu ya tabbatar da cewa ba dokar da ta hana bara. Kuma koda da dokar da ta hana bara, to sai an bi ka'idoji, ba zai yiwu wanda yake a gida a zaune ka zo ka kama shi ba, domin shi a kundin tsarin mulki sai ka ga mutumin yana laifin ko kuma ka tabbatar da ya yi laifin za ka kama shi. Ba zai yiwu dan ka gama kaho ko na kasashe kawai ka zo ka kama shi ka ce bara yake ba. To koma ko da za ka kama shi, to kundin tsarin mulki ya tsara yadda za ka gabatar da shi gaban kotu, da lokacin da za ka gabatar da shi gaban kotu, da kuma yanayin da ya kamata ka ajiye shi a lokacin ma da kundin tsarin mulki ya baka dama ka tsare shi. Wanda ita wannan gwamnati ta jihar Edo ta karya duka waɗannan ƙa'idoji. Kuma ma abin da zai fi baka mamaki, ba inda kundin tsarin mulki ko wata doka ta ba wata ma'aikata ta gwamnatin jiha dama ta kama wani mutum wai dan tana zargin shi da laifi. Yan sanda ne ya kamata su yi wannan aikin, in kuma ana zargin an yi safara da yara ne, akwai hukumar safara da yara da mata, ba wai ma'aikatar kula da walwalan mata ba.
Ko wannan mataki cibiyar za ta ɗauka idan gwamnatin ta jihar Edo ba ta saki mutanen ba? Daraktan cibiyar barista Audu Bulama ya ce.
To a yanzu dai mun bawa gwamnatin jihar Edo jawabai, kuma mun ba su kwanaki biyu ne, awa 48 ko dai su saki wannan mutane su kuma ba su haƙuri, ko kuma mu tafi kotu mu nemi kotu ta bada umarni a sake su, sannan kotu ta sa a biya su diyyancin zarafinsu da aka yi, sannan kuma kotu ta bada umarnin tabbatar da cewa duk ɗan Najeriya na da iko da dama ya zauna a duk inda ya zaba a Najeriya.
Barista Audu Bula Mabukarti kenan, daraktan cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta Center for Human Rights and Social Justice da kenan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Najeriya.
Ta ta gaida Mahmud Ibrahim Kori yayin da shugaba Buhari yake kokarin kammala ziyara aiki da yake a nan Amurka wasu ƴan Najeriya da ke can gida suna bayyana farin cikin su kan abin da sai kira karimci da shugabanni da kuma Amurkawa suke nuna shugaba Buhari ga rahoto da Abdul Wahab Muhammad ya aika mana
sunana Abdul Qadir Abab daga Gombe to alhamdulillah abinda zamu faɗa dai mun gode wa American da kuma shugaban kasar Barack Obama na goda mana soyayya da suke yi kullum zaka ji maganan Najeriya a bakin Barack Obama Allah ya sa wannan soyayya da suke goda mana ya zama ya dore tunda dai ya nuna alaman zai taimaka mana akan harkar tsaro da kuma cin hanci da rashawa muna buƙatan Barack Obama ya taimaka mana saboda akwai kudaden da wasu waɗanda aka ba shugabancin kasar nan suka sata suka boye naji yayi wannan maganar to ya kamata ya taimaka General Muhammadu Buhari nan bawan Allah ne yana bukatan wanda zai taimake shi domin mutumin da ya nuna talakawa sune rayuwarsa to yana bukatan duk wanda ya jingina da shi ya zama taimaka masa zai
sunana Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa Alshabban Kalcingo muna gani kila in yayi dace kila ya samu hadin kansu wannan kukan da ake yi na abu guda biyu na daya ishin tsaro na biyun sa kuma wannan ishin kudaden da ake ta iho an diba din an fita da su waje to kila in aka yi dace ya samu hadin kansu tunda an fitar da kudin nan waje ake zuwa da shi za su iya bashi hadin kai su nuna masa duk inda aka je aka bobboye kudin nan a da mana da kudin mu gida mu ma mu samu walwala mu huta sannan ishin tsaro kuma tunda sun san hanyoyin da za suke bi kaman yanda suke fama da ishin su ISIS ina yanda ake yi za su iya taimaka mana su tallafa mana da wasu shawarwari
sunana Alhaji Umaru Ali Goro ni ne chairman na kasar suna jihar Gombe kuma zonal coordinator na kasar suna notice matsayin mu na yan Najeriya muna zato za a samu ci gaba na wurin taimaka tattalin arzikin Najeriya yanda ta lalace na biyu kuma za a samu ci gaba wurin cin anci da rasha da aka samu a Najeriya American ta riga ta ci gaba saboda haka Najeriya ana satan kudin aluma kuma ba aiki aluma da kudi kuma kudaden nan kasashen waje ake zuwa aje a boye su saboda haka za a samu ci gaba da gano wanda suka sate kudin jama'a a dawo da shi ayi wa aiki mutanen Najeriya da kudin na biyu kuma za a samu ci gaba wurin maganan tsaro da ake magana akai yanzu kamar hali da yanzu muke cikin muyan notice mu muka fi kowa ma samu kalubale kamar mu da muke notice mu muka fi kowa ma talauci mu ka fi kowa rashin ilimi don ana magana masu marar ilimi a Najeriya mutum miliyan 10 miliyan 5 da wani abu digo yana notice mu ne rikicin Boko Haram ya shafe mu babu ilimi babu kuma tattalin arziki kuma mu muka fi rashin ci gaba saboda haka mu muka fi damuwa da kowa don shugaban kasa ya je wannan zama da yi mu mun samu ci gaba wannan wuri tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 23 Ibrahim Alfa Ahmed ya sake leka zauren da ake wannan taro inda shugaba Buhari yake amsa tambayoyi daga baki da suka hallara wannan taro inda cibiyar take ikirari take cewa bata taba samu yawan jama'a da suka fito domin karbar wani bako ba kamar yadda aka yi to ga Ibrahim
Upon my return to Nigeria from the United States I shall visit Cameroon on the 29th of this month to further strengthen our sub-regional efforts of counter-reacting terrorism.
Already, sahabu kamar yadda ka faɗi shi shugaban Muhammadu Buhari aka ji yana magana cewa da ya koma Najeriya daga nan Amurka wato a ran 29 ga wannan wata zai tattaki zuwa kasar Kamaru wato wannan na daya daga cikin dabarun da yake suke shirin fara aiki da su na takallar Boko Haram wato maimakon Najeriya ta bi su ita kadai su je su sulale zuwa makwabta wato
abin za taron dangi
taron dangi za
na kasashe makwabta
na kasashe makwabtan Najeriya
tunda abin ya shafe su kuma ai ko
kuma ya shafe su ana kai musu harare sannan kuma yawanci makaman da suke shigowa suna shigowa ta
wadan wurare
kasashe sannan bayan su ma akwai kasashen duniya kamar Amurka din da wasu kasashe wadanda su ma sun yi alƙawari kuma suna taimakawa din da su tallafa ma Najeriya a wannan yaki sai kamar yadda muka faɗi da zo saboda wadannan dokokin Amurka akwai wato matsala wajen irin taimakon da Amurka za ta iya baiwa
saboda suna da dokoki cewa in ka ci zarafin bil adama to ba za a sai maka makamai da sauran
taimaka maka ba yauwa to akwai wannan matsala amma akwai hanyoyi da dama da Amurka take taimakawa kuma za ta iya taimakawa to wannan shine babban abin da yake da su dogara akai wajen tabbatar da cewa sun murƙushe kungiyar nan ta Boko Haram kuma zargi ma da ake mazrundunar sojojin Najeriya na cewa suna cin zarafin bal'adama ya ce za su takalli wannan batun za su gudanar da bincike kuma ana horas da sojojin ta yadda za a tabbatar da cewa ba sa irin wannan abubuwa da ake zargin cewa suna yi
haka to Ibrahim kada ma a manta abinda muke so mu saro su kira mu a cikin shirin mu na dare shine wannan batu ko shin su ƴan ƙasa suna bada guduma da ta mata wajen yaki da wannan ta'addancin domin ba tare da goyon bayan ƴan ƙasa ba yadda za a samu nasara
kai wannan nasara ba
haka to Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan aiki sai kuma can cikin shirin mu na dare insha Allah ma sake bin wannan al'amari kamar yadda muka muku alƙawari
yau zamu haura ne da sakon Ibrahim Mu'azzama da bakina wa dalibi a makarantar koyon aikin malinta ta jihar Zamfara wanda yace shugaba Buhari muna taya ka addu'a bisa fadatashin da kake na samun daidaiton al'amura a ƙasar mu Najeriya da fatan Allah ya cika maka nufi ya kuma sa hakata cin maruwa shi ma Baffa Haruna Bajoga cewa assalamu alaikum muryar Amurka tabbas mu al'umar Najeriya mun gamsu da kyawawan kudururin da shugaba Buhari je da su Amurka domin tattaunawa da shugaba Obama da wasu jami'an gwamnatin kasar haka kuma muna fatan Allah ya bashi nasarar kawo canjin da ya sha alwashin kawo a Najeriya Sai kuma sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda yace a gaskiya irin barace-baracen da ake a Najeriya ba su da wani muhalli a kowane irin addini sai dai ya kamata gwamnatoci su duba dalilan da yasa ake barace-baracen don magance su duk a fadin Najeriya Allah ya sa ziyarar da shugaba Buhari yake yi a ƙasar Amurka ta zame silar kawo ƙarshen matsalar tashin hankali da rashin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya da ma sauran ƙasar mu baki daya sako daga Adamu Ali na Guldi dalibi a sashin koyon aikin jarida dake Jami'ar Maiduguri Shi ma Abubakar Lawal Abubakar Daura cewa assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in jinjina gwamnatin Muhammadu Buhari game da kokarin da yake na dawo da martabar Najeriya game da kawo ƙarshen Boko Haram da fatan Allah ya ja kwana amin Da ƙarshe sai sakon mu da sir Muhammad Tafawa Balewa da Muhsin Sani Tsafi da Ciroma mai turare Dumje jihar da Magaram Jamhuriyar Niger wanda suka ci fatan alheri gare ku VOA Hausa tabbas da mana bana dai kam alhamdulillah domin kuwa Har yanzu ba mu samu rahotannin ambaliyar ruwa ko ina ba. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da tsare mu da gonakin mu gabaki daya. Da ma gidajen mu da fatan jama'a za su ci gaba da tsaftace magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya. Kula da kaya da yafi ban cigiya.
Kadan daga cikin irin ra'ayoyi masu haro da kuka saurara ko kuka aika mana ta email muka gabatar muku yanzu kenan. Ana tare da sashen Hausa da Muryar Amurka nan Washington DC karfe 10:27 ga Mahmud Lalo da shirin mu na karshe.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan Boko Haram. A wata hira da ya yi da muryar Amurka Buhari ya ce Najeriya ce za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta kunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta Najeriya. Mr. Buhari wanda ya fito daga yankin arewacin ƙasar inda matsalar ta Boko Haram ta fi kamari ya ce ana samun ci gaba a faɗan da Najeriya ke yi da ƙungiyar inda ya ce an kashe da yawa daga cikin komandodin ƙungiyar ta Boko Haram. Ana can ana ci gaba da ƙidayar ƙuri'u a Burundi bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Talata wanda sanadiyarsa dubban mutane suka tsere daga muhallansu cikin 'yan watannin da suka gabata domin gujewa aukuwar mummunan rikici. Rahotanni sun ce ba a samu bayyanar masu kaɗa ƙuri'u da dama a rumfunan zaɓe a jiya ba.
To madalla a gaishe ka masu haro abin da ya sauka kenan cikin shirya daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda muke dakon ra'ayoyinku dangane ko kuna ganin kun ana ba da guduma da ta kamata daga bangaren 'yan jama'ar ƙasa wajen samun nasara da wannan yaƙi kamar Amadadin Mahamud Lalo da Julie Leathers Gresham da kuma engineer da ya rika mata a nan ne Sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya.